Manunia. Tsananin tsana da matsatsin matsalan ba shugabannin Fulani a Najeriya sun ce babu wani wanda zai iya amfani da kuɗi a ranar zabe ya ce wai zai ba su toshiyar baki.
Maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakanikan yi yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kangi shine abin da yake gaban mu. Amma bahila ce ba kai mara yanga kuɗi dai cewa mu tsaya ci bane.
Game da kasafin kuɗin shekarar badin da shugaban kasa ya shimfiɗe gaban ƴan majalisa kuwa wasu hukumomin tare Najeriya ne suka fara neman dauki.
Abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada. Na neman kare zan tabbatar da wannan zabe.
Mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan. Mu ma kanmu muna ganin laihinsu amma gaskiya committee bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka ba su waɗanda ba su kai cikin tokali ba.
Sai kuma duk da haka an ji committee kula da harkokin kasashen waje na masatarin Najeriya na takawa ma'aikatar harkokin kasashen wajen birki.
Majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadun mu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa. Shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka.
Su kuwa mafasa baki akan al'amuran da kan kai komo gaya wa duniya suke cewa yunkurin hukumar kula da rabon arziki ta ƙasa na ƙara wasu masu mukaman siyasa kuɗi wani aiki ne ga didiki.
Akwai wasu shugabanni hadda wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zabe. Yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai albashinsu ya musu kadan.
Waɗannan fa so mun ta muka taɓo cikin tarin miliyoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da kan zo maka har daki. Shiri na 91 cikin jerin shirye-shiryen manuniyan da ke kokarin nuna wa duniya yadda za a yi wa demokradiyyar da ta damalmale tsarki. Me yiwa neman tsarkin kuma amma na tsarkake Fulani daga damuwar da ke dama musu ruwa a Najeriya ta sa shugabannin suka fara maganar cewa a gaskiya wannan karan babu wanda zai zo neman qur'as ya ce a zauna a yi ciniki. Sabon shugaban kungiyar Fulani makiyaya ta Makban Alhaji Baba Usman Garjarma ne ya jaddada wa duniya cewa a wannan karan Fulanin Najeriya za su baiwa kowa mamaki.
Mu ba kungiyar siyasa bane amma dai ya zama dole mu tunkare ƴan takara na dukkan jami'u gabaki ɗayansu. Muje shin meye manufofinsu akan harkan bahilace a Najeriya? Meye manufofinsu akan wajen tallafawa Fulani wanda suka yi asaran dukiyoyinsu? Meye manufofinsu akan wajen ilmantar da bahilace makiyaye a fadin tarayyar Najeriya?
To kuɗi na tasiri a zabukan Najeriya. Ba ka ganin kasancewar jama'an ku da dama suna cikin kangin mawuyacin hali na matsin rayuwa hakan zai iya tasiri
a matsayin mu na mai hankali? Ba maganan kuɗi bane mu yanzu a gaban mu. Bahilace ba kai mara yanga da maganan kuɗi dan babu hulacin da ba mai arziki bane. Don haka maganan halin da muka shiga na bata suna da halin kakanikan yi da dattawan mu da matasan mu suka shiga yaya zamu yi mu fito daga cikin wannan kangi shine abin da yake gaban mu. Amma bahilace ba kai mara yanga kuɗi dai cewa mu tsaya ci bane.
Da alamu dai maganar kasafin kuɗin shekarar badin da muke shirin shiga zai sa ƴan majalisar tarayyar Najeriya cikin aiki ga didiki. Domin kuwa mafi akasarin hukumomin tarayyar Najeriya sun fara kokawa da kuɗin da aka saka musu a matsayin kasafin da aka ji shugaban committee kuma zabe a masarjin tarayyar Najeriya. Sanata Kabir Ibrahim Gaya na gaya wa duniya cewa kuɗin da aka bai hukumar zabe ma a gaskiya ba shi da auki.
Ka san yadda ake tambaya kuɗin zabe direct ne suka rubuta suna kai shugaban ƙasa, don ƙasa zai bada approval a bada wannan kuɗaɗen. Amma duk da haka abin da aka samu yanzu yawa ita hukumar zabe kada. To tana neman ƙari zan tabbatar da wannan zabe. So da haka wannan committee ta Sanata Barau Jibrin tun za su duba su gani cin abin da ake ce mai za su iya ƙarawa ita hukumar zabe. Kuma abin da aka samu da gurin president hada gabaki daya ta da yanda za a samu a zabe cikin sauki da kuma cikin nasara. So da kan Allah da gwamnati a shirye take daga cewa ta yi zabe a ko ina. fata na ga jama'a shine a daure dai a fito a zabe dan shi wannan zabe zabe ne wanda yake da wahala a yi magudi zabe ne wanda yake sai ka fito jama'a sun fito sun zabe ka me yasa an ka dauki duk wannan mataki da muke na gyara dokar zaben Najeriya dan a ga mu cewa al'umma suna zabar wanda suke so
shi ma dai shugaban kwamitin tsaro da tattara bayanan sirri na Masar dan tare Najeriya sanata Abdullahi Ibrahim dan baba ya tabbatar duniya cewa idan dai ba karawa hukumomin da ke tattara bayanan sirri kudi ba to lalle harkar tsaro a shekarar da muke shirin shiga za ta iya jin jiki
idan ka diba kaga ƴan kudaden da aka ba su za ka yi mamaki ka ce waɗannan mutane yaya za su iya gudanar da aikin da ya kamata su gudanar mutane ƴan Najeriya suna ta ganin laihin mutanen nan mu ma kanmu muna ganin laihin su amma in ka tsaya ka samu bayanai da hakikanin abin da ke waruwa zaka ce wallahi mutanen nan sun yi kokari zaka yaba musu sosai so gaskiya committee bai ji dadi ba game da ƴan kudaden da aka ba su waɗanda ba su kai cikin tokali ba abun ma zaka yi mamaki in ka diba in dai bancin National Intelligence Agency da DSS da Office National Security Advisor dukkan su ba ma wanda aka saka ma kudin shi na al'amuran yau da kullun gaba ɗaya tun August ya za yi haka kudin operations fa na security to saboda haka ma mu ƴan committee muka yanke shawara cewa lalle lalle cikin dan karin nan da majalisa kai za mu lallabi shugabannin mu cewa ya kamata in ana son mutanen ga su magance ta'addanci da kuma abubuwan da ke gudana to lalle lalle a ba su kuɗi waɗanda za su iya yin aikin da ya kamata su wa ƴan Najeriya
game da fitattakar kasafin kuɗin ma'aikatar kula da harkokin kasashen waje kuwa shugaban committee na masokinan tarayyar Najeriya Honorable Sububa Yakubu ne ya tabbatar da duniya cewa ma'aikatar harkokin kasashen wajen ce ta taka wasu dokoki
abinda yake faruwa shine misali in gidan jakada wato ambasada a waje ya lalace kuma zaka samu suna da kuɗi a cikin asusun su amma ba za a ba su dama su yi amfani da wa'annan kuɗaɗe ba bisa ga wasu dalilai shi yasa majalisa ta gani cewa ofisoshin jakadunmu na kasashen waje sun zama abin tausayi sun lalace suna bata sunan kasa aka yi wannan doka wanda shugaban kasa ya sa hannu amma ita ministry wannan harkokin kasashen waje ta kita yi amfani da ita bisa dalilai na son kanta shi yasa da aka zo wannan kasafin kuɗi muka ce ba za mu ba su sabon kasafin kuɗi ba sai sun je sun yi biyayya da wannan doka na biyu kuma domin ba su dama su yi amfani da wayannan kuɗaɗe zaka samu kuɗaɗe na shekara 5 har 7 a cikin asusun wayannan officers da kandanci wanda ba a taba ba kuma ga gidaje sun lalace aka samu mota ambasada yana tafiya wani lokaci zai lalace ga tutar Najeriya
da lamu dai yunkurin hukumar kula da tattarawa da kuma rabon arzikin kasa na ganin ta kara wasu masu rike da mukamin siyasa kuɗi ya baiwa wasu ƴan kasa mamaki har ma ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran da kan kai komo Honorable Nasir Garba Dante na tabbatarwa da manuniya cewa wannan yunkuri yayi kama da mafarki
kwana-kwanan nan ake magana cewa akwai wasu shugabanni har da wasu gwamnoni wajen guda uku da suka tara makudan biliyoyin kuɗi wanda suka aje don harkar zabe ba fajita-jita ba ce wannan magana ta fito daga bakin shugaban hukumar da take da haƙin ta duba cin hanci da rashawa a ƙasar nan yanzu waɗannan mutanen su ne zaka zo ka gaya mana maganar wai za a musu pension wai albashin su ya musu kadan
to amma su maganar da ita hukumar rabon arzikin kasa ke shi ya cewa za ce wannan ne saboda zai kauda hankalin su ga wancan zargi na cin hanci da rashawa da kake magana
ita ce maganar da nake cewa idan ana so a yi wani abu sai a kila akari da gaskiyar abin da ke kasa waɗanda aka ce za a yi wa mafi yawanci sun riga sun dauki pension din su sun riga sun dauki gratitude din su sun riga sun dauki severance allowance din su sun riga sun dauki duk wani allowance da kike gani iya daukarin su
duka iyaka batutuwan da ramiya bajja muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullum fa aka kwana aka tashi kansu suke ƙara cinyewa kwanaki domin kuwa daga juma'an nan saura kwanaki 199 ne ga dukkanin masu muzuran matsi mu dafin iko su yi sallama daga kan madafin mulki kuma a madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Shamsiya Ibrahim Hamza daga babban birnin Tare a Abuja da kuma Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da miliyoyin da kan ji a cikin wannan shiri babu wani shamaki sai ni Isa Lawal Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kono mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.